Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurari, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma za mu tattauna akan ƴan matan Chibok da aka yi garkuwa da su a shekara 5 da suka gabata. Ko yaya ƴan uwansu suke kallon wannan lamarin?
Akwai pop cewa wannan ƴan matan suna nan da rai, wanda suka fito ba su ce mana su mutu ba, suna nan da rai. Ban haka ba mu ji daga wurin gwamnati sun ba mu closure cewa ƴan matan Chibok a bar maganan su da kin sai cewa suna aiki akai. So muna da ban gaskiya cewa ƴan matan nan suna nan da rai kuma za.
Yake Amina, kamar wasa fa kwana tashi har wai an yi shekara daidai har jiyar da aka yi garkuwa da ƴan matan Chibok. A watan jiya ne aka cika shekara 5. Mun sa ido mu ga ko wasu matakai gwamnati, ko wani matakai gwamnati za ta dauka, amma sai muka ji shiru. Dalilin da yasa a yau za mu tattauna akan wannan batu, wakilin mu na sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna mana da jama'a akan wannan lamarin.
Bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce shin kuna ganin gwamnati na kokari wajen kubutar da mutane da aka yi garkuwa da su? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko ta fito ne daga Hamza Balarab Alhazawa, inda yake assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya gwamnati tana iya kokarin ta, amma dai ya kamata ta ƙara jajircewa dangane da harkar tsaro ko huta lafiya.
To haka sai kuma amsa na gaba daga wurin Shehu Adamu Rijau, shi kuma yace sananno gwamnati ke kubutarwa su kuma boyayyu, sai dai ƴan uwansu su biya kuɗin fansa a sako su.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa ta Yahaya Dannau Azare da Kadora Digaga dan Fulani Warji, inda suka ce to gwamnati na kokarin kadan, yana da kyau ta ƙara kaimi a kokarin da take wajen shawo kan matsalar garkuwa da mutane.
To sai kuma amsar Mansur Baburu na Fada, shi kuma yace salam yau da gobe, muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar yin garkuwa da mutane da ya zama ruwan dare a ƙasar mu Najeriya, amin.
Ita kuma Khadija Bawuro El Napati tace tabbas gwamnati tana iya bakin kokarin ta wajen kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su.
Abdul Muttalib Mandi Magariya kuma yace mana yau da gobe ikon Allah, gaskiya babu wani ingantaccen kokari da gwamnati ke yi gurin ceto waɗanda suka fada hannun masu garkuwa da mutane.
Shi kuwa Kadiru Nasir Sheme yace assalamu alaikum yau da gobe, ba shakka gwamnati na kokarin kubutar da manyan mutane waɗanda suka jibanci ƴan jam'iyyar su, amma talaka sai dai dangin sa sai karo karo dan kai kuɗin fansa.
To sai kuma amsar Sani Musa Abubakar dan Zango, shi kuma yace salam yau da gobe, ni a gani na gwamnati bata wani kokari saboda har gobe ana ci gaba da sace jama'a.
Amsa mu ta karshe ta fito daga Babani Basko Azare, inda yace a gaskiya gwamnati na iya bakin kokarin ta, abin ne da yawa wai shege da hauka da Boko Haram za a ji ko da masu garkuwa da mutane.
To Hafiz ka ji shi kuma abin da yace.
To Allah ya kyauta.
Mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da tattaunawar da yayi mana da jama'a akan wannan lamari.
barkamu da shigowa wannan zauri na yau da gobe inda zamu tattauna kan cika shekaru biyar sun sace matan Chibok a makarantar su ta secondary dake jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya. Ina tare da shugaban al'ummar Chibok mazauna Abuja shi Keke Mute, sai kuma dan uwan ɗaya daga matan da har yanzu ba kwato ba shi Peter Joseph wanda yar uwarsa Elizabeth har yanzu take cikin mata 107 da har yanzu ba a gano ba. Kadalika muna tare da Kasimu Mai Gari wanda mukamansa suna da yawa. Na farko shine mai kula da baki a option campaign na shugaban Muhammadu Buhari, wato shi ke kula da bakin shugaba. Kadalika kuma shine shugaban matasa na shiyar arewa maso gabas gaba daya na jam'iyyar APC mai mulki. Bari mu fara da Keke Mute. Yanzu shekara biyar har yanzu akwai matan da basu dawo ba. Wani hali ake ciki ne ta bangaren ku?
Kai hali da gaskiya akwai bakin ciki. Bakin ciki mu ba a iya lissafin sa saboda abubuwan yawa ne. Na daya wayannan ƴan matan nan yau ne gobe ne gashi nan har ya kai shekara biyar. A kuma shekara biyar din nan an iya samu 107 amma 112 nan ba mu san menene ko ana aiki a kai ko ba a aiki a kai ba mu sani ba. Iyaye suna nan kulle yomi tunani kamar ni misali matan yayana wanda kuma yarta har yanzu tana ciki wayanda suna ciki jejin nan kullum wani lokaci tana ba ta haukace ba dai amma duk in ce tayi kusan haukace domin wani lokaci in ta tuna da wannan abun sai ta tafi fashe mana da kuka sai mu rasa abin da zamu yi mu da kanmu ni da kan nan da wani lokaci ni da kan nama wallahi in wani lokaci na tuna da wannan yarinyar nan sai a gani cewa in koma ta ta kawo mini abinci ba na iya ji in tunani ta zo mini saboda haka gaskiya muna da wahala na wannan abin da ya same mu. Iyaye yanzu fiye da 20 sun rasu saboda tunani da trauma wanda ya same
su saboda nufin cikin
iyaye na matan nan wanda suna jeji har yanzu to abubuwan da yawa ne ba za mu iya musu lissa ba amma kuma abin da
mai tashin hankali ne ya jawo sanadiyar rasa rayukan nasu ko kuma wasu cututtuka ne da
su cututtuka na tunani trauma abun stroke ne wayansu ba da stroke wayansu ne abubuwan ne kala kala gaima ka san cewa idan wannan abu ya same ga wani lokaci abinci ba za ka ci ne har ya ishe ka ba to abubuwa da yawa zai shiga dan kuma abin da magaba daya da ya bamu mamaki wannan shekara musamman da muka shiga nan kowane rana sati ba zai wuce ba sai aje ayi attacking a kasar Chibok sati ba zai wuce ba aje ayi attack har ya kai yanzu garuruwa fiye da 10 wani abu da mutanen sun kore mutum gaba daya an kashe mutum barin da yadda za su shiga garin kuma ba su kashe mutum kuma za su kune garin gaba kuma so muka yi da mu tambaya tun me inda ga iyayenmu suna hannu wayannan mutanen gwamnati tumi ba za su iya kare mutane nan ba iyaye wanda har yanzu tunani iyayensu makon ya isa su amma kuma gashi nan lafiyarsu a cikin gari ma ba a cikin kasar ma ba za su iya samu ba
kiki mutai bari mu tambaye
shi da damuwar namu yanayin da muka samu kan
ba bari mu tambaye shi Peter Joseph wanda yar uwarsa Elizabeth take dajin nan tun da aka sace ta shekara biyar kun samu labarin ta
ba labarin ta ba ban samu labari daga gunta ba sai dai daya da ta samu ta fito tace mana kana nan lafiya kallo kawai shine abin da muka ji ban fara jin wani labari gare da Elizabeth
a fiye kamar ba ma jin ka sosai sosai watakila ko sai ka dage murya
okay
ba mu labarin cikin waɗannan shekaru biyar tambayar da muka yi ma cikin waɗannan shekaru biyar kun ji labarin inda Elizabeth take
a'a ba mu ji labarin inda Elizabeth take ba ba wanda ya san inda take tunda aka kwaso dokokinsu daga makarantar da suke mu ƙara jin labarin akan Elizabeth ba sai dai ɗaya da ta samu ta fita tace mana suna tare a hannun wannan mutanen har ita aka samu aka karfo ta amma ita Elizabeth ba labarin ta har yanzu
wato ma'ana akwai a cikin waɗanda aka samu 107 din nan ne suka ba da labarin sun gamu da ita a dajin nan
kwarai kwarai
ami ta ba da labarin tana nan cikin koshin lafiya ko kuma menene asalin halin da take ciki su yadda ta faɗa muku
to kana hannun mutane wanda baka san su ba kuma mutane ne masu kace mutane anyhow ai ba za ka iya cewa kana nan koshin lafiya ba ita dai tana nan da rai amma koshin lafiya to ba magana koshin lafiya inda baka kusa da wanda kana kaunar su
me kuke fata zai faru tunda yanzu an shekara ta 1 zuwa 5 wasu har sun fara ma dibe tsammanin cewa za a iya gano sauran matan nan kamar an yi magana ma wasu za su ce ko wasu hare-haren jirgin sama sun sa wasu daga cikin su ba mamaki ma ba sa raye amma an ce dama shi dan uwan mutum in yana raye ko baya raye ma wata kila akwai wani abu da kuke ji a jikin ku wasu mafarki da kuke na albishir ko kuma na tashin hankali me zaka ce
okay kamar na ansa question naka in ka tuna kamar wannan ɗan matan su zo former president Obasanjo kamar a soko ɗan matan nan guda 107 yace a bar magana matan bara iya samu su ba kuma da sauran su da ya tafada amma daga nan an zo an samu har 107 which means har yanzu akwai hope cewa wannan ɗan matan suna nan da rai tun wanda suka fito ba su ce mana su mutu ba suna nan da rai kuma dan haka ba mu ji daga wurin gwamnati sun ba mu closure cewa ɗan matan cibo a bar maganar su kuma ba da keep saying cewa suna aiki akai so muna da ban gaskiya cewa matan nan suna nan da rai kuma za su fito
amma fitin wai sai dan jihar Borno ne na san wasu suna cewa ba mamaki matan nan sai suna dajin nan wasu suna da tababan cewa ba dajin Sambisan nan bane ba mamaki ko suna kasar Chadi ko suna Kamaru amma kai ya labaran da kake tarawa daga matan da suka fito din nan ya kike ji ka yadda cewa suna wannan dajin ko kai ma kana kokonta wannan labarin
to kamar mai inda labar matan nan suke da ba wanda zai iya ga maka yanzu ni in an ce mun suna cikin Maiduguri ma zan yarda matan
me yasa
to mutane suna tafiya daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan ai baraka san inda suke nan da kamar me ba to in an ce suna cikin Sambisa Forest zan yarda in an ce suna jihar Niger zan yarda in an ce suna nan a Chadi zan yarda ko ke Borno zan yarda amma dai ni dai na san suna nan da rai
kafin mu koma wajen kekin wuce bari mu tambayi Kasimu mai gari kai ne mukarrabin shugaba Muhammadu Buhari wanda yayi alƙawarin matan nan Allah da duka za a kwato su kaji abubuwan da su waɗannan ƴan uwan waɗannan matan suka faɗa ne zaka ce
da farko na ta su bakin ciki da kimani wanda ƴan matan Chibok din nan dai ba ƴan uwan su ne kaɗai suke cikin bakin ciki ba in ka duba fafuka da ake yi a cikin mutane da suke fitowa mutanen Chibok ba su kai digo ɗaya cikin ɗari na masu fitowa suna taya su fafuka a ga yadda za a fito da waɗannan matan ba don haka ina taya su jaje kuma mana addu'a Allah ya fito da waɗannan yara da farko dai shugaba Muhammadu Buhari duk wanda ya ce bai hoɓasa ba ko bai kokari ba to ina ganin bai ko bai dubi al'amarin da kyau ba ko kuma dai ya faɗi son ran shi da farko dai ni ɗan yankin arewa maso gabas ne na san yadda ya zo ya samu ƙasar nan kuma kowa ya sani kuma da ya zo don ya tabbatar da yankin arewa maso gabas ta rabu da wannan bala'i da tashin hankali da muke ciki
kasu mai gari na ga kamar kana neman sauka daga layi ka kuma maganar tsaro gaba ɗaya ko yaki da yan boko haram muna maganar
shi ba yi shimfiɗin ba ba za a kai ga wayannan ƴan mata ba
muna maganar shekaru biyar ne da sace matan Chibok kuma wata kila nan ga za mu taɓa ma har maganar yarinyar nan da ta samu da ciliya sharibu
da farko in ba yi shimfiɗi ba ba za a kai ga inda kuke so din
ba wai muke so ba kai darasin da muke tattauna
ne kai shine a takaice a kalla dai zuwan shugaban kasa a cikin shekaru 3 da rabi dai ya gano ƴan matan nan guda 107 kuma har gobe yana kan cewa in Allah ya yarda yana kokari sai an gano sauran don haka ba za mu yanke zato ba a ganin yanayin yadda mutane mu suke fafutuka wato jami'an tsaro in Allah ya yarda nan ba da jimawa ba sauran ma insha Allah za su samu su rabu da waɗannan mutanen su dawo cikin iyakansu
Allah Allah magani annaban Allah na magani talakawa ba na magani ko ga dan tilan muku ga da su
Dalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa bari mu koma ga Nasiru domin jin karshen tattaunawar sa
kiki mutu akwai lokacin da aka gano wasu daga cikin matan nan har aka zo da su nan Abuja duk da ba a bawa manema labarai sosai sun samu sun gana da waɗanda suka dawo din nan ba kai kana cikin waɗanda suka shiga wannan wajen fada mana ya ka gan su ya suke magana ya yana rayuwarsu ta saki da irin tunanin su
ai malam Nasir abin baki ciki ne a lokacin da aka samu ɗan matan nan ni da kana gani ne wannan kamar yadda na ga muku da farko ƴaƴa na guda biyu da suke tare yaya na da na kani na a lokacin da ɗaya ta fita ta maman da wato na kani na kenan ta maman da baban da gwamnati ta kira su zo su ga wayannan ƴan matan nan sai suka zo da wuri na ga musu zo da wuri kada su jinkiri sun zo sun kwana a gidana da sassafe ni na dauko su da sauran wayansu iyaye da ƴan su masu zo su shida da na kai su a gidan shi a lokacin Hajiya Aisha ita ce minista na Women Affairs
so Hajiya Aisha Jumaya
to da na kai su da ta gani shi minista ko saboda muna faktikan tabbatar zuwan ƴan matan nan ta iya gane ne ban san dalilin ba don ban taba hadu da ita ba tana gani tace ta ga wadon tare da chairman nawa ne don lokacin ne vice ne na ya na kada na cigaban mutane cibog Abuja so da ta gani tace ta ga wa chairman kai kadai ne zaka je ka gani wayannan ƴan matan nan kai kadai ga duk mutane mu wanda suka dawo daga ci iyayen da suka da mata da maza duk suna cikin falo na da babba kai kadai ne sai chairman nawa yace a ya Hajiya ni nazo tare da makaraban nawa shi vice nawa dole zamu je yace ina ita da kanta ma ba za ta iya ta gan wannan ƴan matan ba balle ma wani kai din saboda dai kai ne chairman ne so ina tabbatar maka malam Nasiru mutanen nan sun zo suka tafi ya kani na mamai mako ya ce a to da suke yaya nan da ya kawo ne ma ba za su ba sai iya ya gani ƴar ta ba to za mu tafi shi ma bai magana ba sai na tashi ni kadai a cikin jama'a nan da yawa a lokacin chairman na local government nan yana tare da su so sai na fita ban iya gani kuma duk banda shi chairman nan wato lokacin da mutane na ƴa 21 nan da suka fito kenan da nake faɗa nan so na fita shi kadai chairman ne yaje ya ga wannan ƴan matan har muna jira 82 sun zo su fito haka ne kuma wancan ma har chairman din ma a cikin 82 na an hana shi yaje ya gani balle ma ni da sauran mutane cibo wanda suna mazaunin Abuja duk aka hana mana mu ga wani ƴan matan ƴan matan da sai da suka zo na sun ji sun kusan shekara ɗaya bayan da sun gama shekara ɗaya ana yin profiling nasu da sauran abubuwa suka je makaranta suka yi kusan shekara ɗaya ita ƴar kani nan ta ce to za ta zo ta yi hutu a gidan babanta a Abuja shine ta zo a hutu shine na ganta da ido saboda haka har wannan lokacin da sai da gaba ɗaya aka raba mu shugabanni na mutane mu wanda za mu iya mu ba da shawara yadda za a yi ilimin da wani mun rubuta maka abin nan takardu ɗaya-ɗaya so hudu ko biyar muna ba da shawara gwamnati ko gwamnati su gaya mana su ba mu reply cewa ga abin da muka duba a cikin shawaran da muka da ko ɗaya ba su gaya mana magana saboda haka mu ba za mu iya mu yi magana a kan ƴaƴan nan bisa makaranta amma dai mun gode da an kai su makarantar nan amma shawara da kuma yanayinsu da kuma yadda suke tafiya makarantar cigaban da suke samu wallahi ba mu sani ba saboda an hana mu sani
yake zamu ba mamaki an ji mu tambaye ka menene dalilin da yasa kike tunani aka hana ku ganin su amma duk da haka bari mu tambaye shi fita Joseph fita yaya zaka ce ga gidanku nan dai har yanzu babu Elizabeth yaya gidanku yake yanzu da ga nan yar uwarku har yanzu ba ta nan ya kuke zaune a gidan ya kuke jaran ku
to ana cikin cikin yanayi tun daga ranar da aka faso a fuke su a makaranta har yau din nan kamar da ya faɗa maka ita mama ta tayo shi lafiya saban tunanin wannan yaren har ta zo nan Jos Bingham University Teaching Hospital doctor suka janta 2016-2017 and the lokacin nan da ta zo sai mata tambaya da suka gane cewa arta tana cikin wanda Boko Haram suka iba sai suka mata tambaya shin ko gwamnati sun yi musu wasu abu kaman therapy counseling ko wani abu tace ko gani mutanen gwamnati da ido ma bata taba yi ba balle har ai musu counseling ko ai musu wani duwa
a to mana ba su wasu shawarwari yadda hankalin su ba zai tashi sosai ba
yawa yawa hakan nan ba yi ba so yanayi da ake ciki da yanzu to halin ba da gaskiya ba da dukkan September na tafiya last year September na je gida na ga mama na yadda take gaskiya abun ba dadi zaka ga tana zuma haka sai ta fara kuka tana kuka baba ya tambaya menene damuwa kawai tana tunani in ta dai sai ta fara kuka to yanayin da gaskiya ba dadi
shin fice gidan naku har yanzu yana nan a cikin garin Sibo
eh to yana nan a ƙauyen mu sayin da ba Sibo
mana yanzu mutum zai iya tashi daga nan Abuja ya tafi Chibok ya je ya kai ziyara wajen ƴan uwansa ya dawo ba tare da yana jin wani tsoro ba
to ko ni da nake maka magana yanzu kace mana je kasan Chibok ina tsoro din kan ce maka eh za ka iya tashi ka je ga tangardan kuma ka je ka faru da abinda abin da bishi ba
amma an ce ai babu wata karamar hukuma ko wani waje da ya saura hannun ƴan Boko Haram
to ka dai ji baba ya ga maka cewa shekarun jiyan nan an kwace gari a kasan Chibok ko kuma akwai garuruka wanda sun fi guda 10 yanzu a hakan nan suna hannun Boko Haram tunda ba mutane a ciki to wace ciki Boko Haram sun zo sun kore mutane sun dauki garin to in wani ya ce maka ba kasan da ke hannun Boko Haram to ta wasu gefe wata kila amma ta gefen Chibok kam
a to ku dai ba ce karamar hukuma gaba ɗaya ba wata kila suna rarrafe a wasu lunguna ko cikin duwatsu da sauransu kenan
to a kasan Chibok dai wurin da a za a ce dutsuna guda ɗaya ne wanda ke afirka kasan cikin Chibok ɗin da kansu wanda na sani wasu wuraren manyan garnuka ne kuma garnuka da suke karɓar manyan ward ne suke karɓa so ba karamin wuri wanda za a ce a wannan Jos dai no karamin town bane babban town ne suke karɓa
yawa to a kasan mai gari kaji tarihin ma yadda da aka samu matan ma waɗannan har da su kake 107 hatta wasu daga ƴan uwansu da ma shi mataimakin shugaban kungiyar al'ummar Chibok a lokacin nan Abuja ba a ma bar shi ya shiga ya gano su ba shin kasu wace dabara ce wannan da gwamnati take dauka ta yi wannan irin matakin
zai yi yadda ya faɗa din tun da bana nan aka yi ba zan ce ba haka nan ba amma dai a sani na sanin ka kai ma yan matan nan har gaban shugaban kasa an kai su in akwai wasu shawarwari da ko likitoci ko ko jami'an tsaro suka bada na hana mutane su yawaita a kansu to wannan watakila shawara ne na wadda ta danganci kulawa da lafiyansu shi yasa aka dauki wannan matakin kuma duk duniya sun gani inda ake da lokacin da aka je su a Women Development Center da aka fara rehabilitating dinsu mun gani kuɗin jarida kun ɗauki hotuna kun nuna mana yadda suke yi don haka zai yi an hana su ganin nan don wasu shawarwari na likitoci ko ko na jami'an tsaro mutane ne wanda suka rabu da gida suka rabu da mutanen da suka sani na tsawon lokaci ka san suna cikin wani yanayi na birkita da tashin hankali mun sani kuma likitoci suna da ka'idojin su yadda suke kulawa da mara lafiyar su to don haka in su likitoci ko jami'an tsaro sun dauki mataki na hana yawaitan mutane a kansu to ina gani ba zai zama to gwamnati ta yi daifi don ta dauki mataki da za ta kare wayannan yan matan ba
amma ni na ga hotunan da wasu daga cikin iyayen su ma har an nuno suna goya su zaga uwa sai ta ma dauka cewa ko yanta ta rin zuma jariri ya ce idan muna maganin lafiya ne yadda suka rike goyon su na akwai ma wani abu da ya shafi lafiya ko kasun
ba ne dalili kawai ai lokacin da aka bar iyayen har suka zo suna goyon sai da suka dan wasu guje-gujen su wanda abin da za su yi akai
wato mai gari ne maganganun wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kamar yadda ina jin ko dazune shi kikin wuce yake fada ni ma ina nan lokacin da aka rantsar da shugaban a ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2015 da yake cewa sai an kwato matan Chibok mana in ba an kwato matan Chibok goto ba a yi nasara kan gamawa da Boko Haram ba har yanzu kuna kan wannan baka cewa sai an kammala kwato su sannan dan ana cewa lokacin an gama da su amma wato technically zan iya cewa an karye lagon su kenan
karye lago kowa ya yadda ba gwamnati kadai ba duk duniya an yadda kuma kai ma sheda ne an karye lagon su tunda zaka fita nan cikin garin Abuja ka zagaya duk inda ka ga dama ba inda aka ba hancin da aka toshe wannan batun ma karye lago wannan bai taso ba kowa ya gamsu ba ja akan wannan sannan yadda yayi alƙawarin duk da ba kwato su gaba ɗaya ba alhamdulillah mun gani an fara tunda an fara muna da yakinin insha Allah kafin gwamnatin nan ta gama insha Allah za a gama kwato wayannan matan gaba daya
kasan guri ma mu ma tambaya ma na ta karshe kawai in yaso mun koma wajen yake shi ma ya rufe mana kusan akwai masu ra'ayi musamman ma mutanen wannan gwamnatin cewa tunda shugaba Muhammadu Buhari ne ke kan mulki kowa ya koma gida ya kwantar da hankalinsa kada ma ba sai ka fito kan titi kana cewa kwato matan shigo ko za a kwato su wannan ya kai ga hari aka kai nan Unity Fountain wato wannan dandali da ake gwagwarmayar maganan kwato matan nan me yasa kuke ɗaukar irin wannan matakan ne cewa kowa ya koma gida ya kwantar da hankalinsa kawai ma za a gana ta ɗaukar matakan da suka dace
wato kar ku hada abubuwan ishin wannan dandalin akwai wasu abubuwa na tsaro daban wanda bai shafi wayannan masu fatukar kwato yan matan Chibok ba kai ka sani yanayin tsaro da muke ciki ka san wasu sun shiga rigan wayannan masu fatuka suna zuwa suna yin wasu abubuwa na son ransu wannan wanda kowa ya sani kuma akwai wasu da suka zo zanga-zanga a wurin nan suka fasa motoci suka duk wanda yake wucewa nan a wannan lokacin ba wanda ba a fasa mai mota ba to kaga wasu suna so su yi amfani da masu fafutukan kwato yan matan Chibok su jawo fitina a ƙasa wanda kuma ko kai zaka ba gwamnati shawara kar ta yadda ta bari abun da zai zo ya tada da hankalin ƙasa da kuma ya tada hankalin ƴan ƙasa sannan musamman ma a wannan birnin tarayya wanda shine fiskan Najeriya wanda duk duniya wannan gari suke kallo su yi hukunci akan Najeriya
to kin ji yanda abubuwa suke kaya
wallahi kuwa
abubuwa da ya gashi nan da ya
ba dai a hankali dai insha Allah ya rufe asiri
gashi wasu suna ta magana gwamnati tana ta kokari wasu kuma suna wannan to masu sauraron mu anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ta taimaka min ta bada umarni Sa'ida Hamdan da injiniyan mu na yau Rob McLean da kuma abokiyar aiki na Amina Buhari Auna ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.